Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake emita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma su a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da ranar Lahadi 24 ga watan Yuni shekara ta 2018 ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Alheri Gras Abdu da sauran abokan aiki ke farancin kamfanin shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
to Sarfi yan jami'ar Republican a majalisar wakilan Amurka suna shirin kada kuri'a makon gobe kan wani kudirin dokar bakin haure ko da yake shugaba Donald Trump ya ce su dakata tukunna Rundunar sojan Amurka ta gano akwatunan gawa na katako dauke da gawarwakin sojojin Amurka 100 waɗanda suka bace lokacin yakin Koriya na shekara ta 1950 zuwa 53. Kana wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya gano cewa miliyoyin al'ummar ƙasar Ghana ba sa cin moriya arzikin ƙasar da ke tashi suna kuma zaune a cikin matukar talauci.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku yi cewa ya zuwa yanzu dai lamarin tsaro a karamar hukumar Barikin Ladi na ci gaba da tsananta. Ko me yasa?
Lamarin da ya sa ya tsananta shine bayan hukumar Fulani sun zargi al'ummar da sace waɗansu mutane tunda sun ce har yanzu dai ba su ga gawarwakinsu ba.
Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta kammala babban taron ta Abuja inda 'yan jam'iyyar suka zaɓi sabbin shugabanni.
Dogon babban taron jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ya kammala da manyan kujeru suka samu ta hanyar janyewa inda sabon shugaban jam'iyyar Adan Sashimole ya samu nasara ba hamayya sakataren jam'iyyar mai malabu ni ya koma kujerarsa
haka kuma zamu ji cewa an yi bikin bayar da tukuici ga waɗanda suka samu nasarar gasar adabin harsunan gida a jamhuriyar Niger daga nan kuma zamu kawo muku shirin idan kwaya ta narke wanda Hafsir Maina Muhammad take shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka suna shirin kada kuri'a makon gobe kan wani kudirin dokar bakin haure ko da yake shugaba Trump ya gaya musu ranar Juma'a cewa kada su amince da wannan yunkurin sai bayan zaben rabin wa'adi. Koda yan jam'iyyar Republican din waɗanda ke da rinjaye a majalisar wakilai da ta dattawa sun amince da kudirin kusan za a iya cewa babu ko tantama zai fuskanci matsala a majalisar dattawa. Inda 'yan jam'iyyar Republican suke da isassun kujerun takawa Republican birki ta yadda ba za su iya samun adadin kuri'u 60 da suke bukata na amincewa da kudirin ba. A farkon wannan makon shugaba Trump ya kira ga majalisa ta gaggauta amincewa da dokar shige da fice. Sai dai ranar Juma'a ya buga a shafinsa na Twitter cewa ya kamata 'yan jam'iyyar Republican su daina bata lokacin su kan batun shige da fice. Sai bayan mun zabi karin sanatoci maza da mata a watan Nuwamba, 'yan jam'iyyar Democrat suna wasa ne kawai, ba su da niyyar yin wani abu domin shawo kan wannan matsala da aka dade ana fama da ita. Za mu amince da kuduri mai kyau bayan da 'yan jarguguwa ta kada, in ji shugaba Trump a sakonsa na Twitter. Rundunar sojan Amurka ta gano akwatunan gawa na katako dauke da gawarwakin sojojin Amurka 100 waɗanda suka bace lokacin yakin Koriya ta Arewa wato Koriya na shekara ta 1950 zuwa 53 akan iyakar Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa yayin da Koriya ta Arewan take shirin mayar da su ƙasar su ta asali kakakin rundunar sojan Amurka a Koriya Colonel Chad Carroll Ya ce Amurka ta tura akwatunan daukar gawarwaki na karfe guda 150 zuwa wani sansanin da ke kusa da Seoul da za a yi amfani da shi wajen maida gawarwakin Amurka. Koriya ta Arewa ta amince ta mayar da gawarwakin yayin ganawa da aka yi ranar 12 ga watan Yuni tsakanin shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un da takwaran aikin sa na Amurka Donald Trump. Tawagar masu bincike na Amurka da Koriya ta Arewa sun gudanar da aikin nemo gawarwaki sau 33 tsakanin shekara ta 1996 da shekara ta 2005 suka kuma gano gawarwaki 229. Jami'an Amurka suna kyautata zaton za a mika wa rundunar Majalisar Dinkin Duniya da ke Koriya ta Kudu gawarwakin, daga nan a dauke su zuwa sansanin mayakan sama da ke Hawaii a wani lokaci da ba a tantance ba. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya gano cewa miliyoyin al'ummar kasar Ghana ba sa cin moriyar arzikin kasar da ke tashi, a maimakon haka suna fama da talauci. Wani mai gudanar da bincike na Majalisar Dinkin Duniya, Philip Aston, ya ce tattalin arzikin kasar Ghana ne yafi kowanne haɓaka cikin sauri a nahiyar Afirka, kuma na uku a duniya baki ɗaya. Ya ce wannan ci gaban yana ƙara azurta attajirai, yayin da galibin al'ummar kasar suke fama da talauci.
So the risk is that Ghana continues to be the great economic success story in the
country. Ce hadarin shine haɓakar tattalin arzikin kasar Ghana da ya zama abun fahariya da koyi a nahiyar Afirka, ya ba al'ummar kasar da dama suna ci gaba da zama cikin talauci. Kididdiga ta nuna ɗaya daga cikin mutane biyar a kasar Ghana yana zaune cikin talauci, yayin da ɗaya cikin takwas ke wato talauci yayi wakatutu. Austin ya ce ya damu matuƙa ganin cewa kashi 28 cikin 100 na ƙananan yara suna zaune da cikin talauci a ƙasar Ghana. Ya shaida wa muryar Amurka cewa abin da ya haifar da haka shine cin hanci da rashawa da kuma gazawar gwamnati wajen karɓar haraji da ya kasance muhimmin hanyar samun kuɗaɗen shiga a ƙasar.
And that means that they don't have revenue for additional spending.
Yace wannan yana nufin ba su da kuɗin da za su kashe kan waɗansu ayyuka, saboda haka suna buƙatar yaƙi da cin hanci da rashawa da kaucewa biyan haraji, kuma ana buƙatar kashe kuɗi ko da ɗan kaɗan ne wajen gudanar da tsarin da zai tabbatar da yin haka. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Saudiya ta soke dokar hana mata tuƙi irin ta ɗaya tilo da ta rage a ƙasashen duniya. An ɗage wannan doka ne a yau Lahadi. Wannan wata gagarumar ci gaba ce ga matan ƙasar Saudiya da suke dogara ga danginsu direbobi maza, ko shiga tasi ko kuma amfani da waɗansu hanyoyin sufuri duk inda za su je. Farkon wannan watan gwamnatin Saudiya ta fara ba da lasisin tuki ga mata waɗanda aka riga aka ba su lasisi a waɗansu ƙasashe da suka hada da Burtaniya, Lebanon da kuma Canada. An yi wa matan gwajin tuki kaɗan kafin aka ba su lasisin. Sai dai galibin matan ƙasar ba su riga sun samu lasisin tuki ba. Mata da dama ba su samu damar samun horaswar tukin mota ba da ake gudanarwa a watanni kalilan.
Alheri Grace Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, lamarin tsaro na ci gaba da sake tabarbarewa karamar hukumar Barikin Ladi da ke jihar Filato, rikicin da ya samo asali tsakanin al'ummomin Fulani da Birom. Na zanta da wakilin muryar Amurka da ke yankin Zainab Babaji, inda na fara tambayar ta halin da ake ciki yanzu haka.
Abin da ke faruwa dai shi ne, wato tun cikin wannan mako ne aka fara samun kashe-kashe, wato jifa-jifa dai a wasu ƙauyuka da kuma sasashen dabbobi, wato kamar ba su tsaye kenan ke yi a sassa daban-daban na ƙaramar hukumar Barikin Ladi. To, amma tun shekaran jiya, wato abin da ya faru, lamarin da ya sa ya tsananta shi ne bayan su hukumar Fulani sun zargi al'ummar Birom da sace waɗansu mutane, tunda sun ce har yanzu dai ba su gagawarwarsu ba. To, a yanzu da shekaran jiya har zuwa yau, abin ya tsananta sosai, inda bayanai ke cewa an kashe mutane da dama kuma an ƙone waɗansu ƙauyuka sosai a cikin yankin na Barikin Ladi. Yanzu da nake magana da kai, mutane ma da dama da na yi magana da su a sassan Barikin Ladi ɗin, shaida mun cewa suna jin ƙarfi har dai, sannan kuma ba ma hanyar fita ma, saboda haka ba wanda ya san adadin waɗanda suka mutu.
Ana cewa, rahotanni na cewa kamar suna kai harin ramuwar gayya ne, shin gaskiya ne wannan?
To, gaskiya yawanci waɗanda suke kira na za ka ga kaman Fulani za su kira su ce an sace musu shanu, Yoruba za su ce an kashe musu mutane. Ko cikin makon nan su biran ma sun yi bayanin cewa an kashe musu mutane kusan 29 a bayanin da muka da na samu. To kusan kullum za ka ji an kai wannan hari waɗannan su kai ramukan gayya. Amma na shekaran jiya zuwa yau gaskiya ya tsananta, ina ganin kamar bisa ga bayanan da na samu an taɓe ba a samu irin wannan rikici ba.
To Zainab,
mutane sun mutu da yawa.
To Zainab, me ya haddasa wannan rikici tun farko ga mai sauraro ya fahimci menene asalin wannan rigima da ake yi?
To rigima nan dai kamar yadda ka sani rigima ce ta makiyaya da manoma a ce tun farko. A yadda dai muke samun bayani sai ka samu an kai wannan hari. Amma dai har yanzu dai ina ga kamar ba a samu ainihin abin da yake faruwa ba ne, ko kuma an sani amma an zanci ko an kasa magance shi. Kuma su ma al'umman karan kansu ba su fahimci cewa ya kamata su yi zaman haƙuri da juna, ko kuma su ne fitan abin da zai fitar da su ba. Kowa za ka ji yana zargin ɗan uwansa da cewa a wani ya kashe ni, a wannan ya sace min shanu. To sai ka ga kullum abin yana ta ƙara tsamari. Kuma kamar yau ɗin na yi magana da su jami'an tsaro, duk da yake sun shaida mun cewa tun tarzoman ta kwanta, amma har yanzu kafin ka kira ni ɗin nan muka san kira na cewa suna cikin halin da ba sa ma iya fita, kuma suna ta jin harbin bindiga.
Kakakin 'yan sandan jihar ya yi kira ga al'ummomin gabaki ɗaya da Biram da Fulani da cewar idan wani abu ya faru su ringa tuntuɓarsu da bayanai domin samu hanyar da za su yi. Akwai wani matakai da suke ɗauka ne domin ganin cewar an kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da rikici?
To babban matsalar ake samu a fahimta ta bisa ga yadda nake hulɗa da waɗannan al'ummomi, za ka ga yawancinsu ba su da ƙwarin gwiwan cewa idan abu ya faru jami'an tsaro za su gaggauta daƙile matsalar. Sai sa sai su ga yawancin mutane sai su cikin fushi sai a ɗauki doka a hannu. Ga abu ya faru kawai sai a fama ɗan uwa sai ka ga an samu matsala. To kowanne na yi magana da su a jiya ɗin, kowanne gefe wato Biram da Fulani suna zargin jami'an tsaro da cewa ba sa ɗaukar matakai a kan lokacin da ya kamata su ɗauka. Sai bayan lamarin ya riga ya kai inda ya kai tukuna sai ka ga su jami'an tsaro sun zo. Duk da yake su jami'an tsaro suka ce ba lalle ba ne a ce kowane ƙauye kowane lungu su suna nan, kamata ya yi su mutane su fahimci muhimmancin zaman lafiya, su zauna da junansu kafin a ce har a nemi taimakon jami'an tsaro. Kuma dai kamar yadda suka shafa bayani kullum kowace sati sukan zauna da al'ummomin da suke rikici da juna su yi mitin su ba junansu haƙuri su zauna zaman lafiya.
To madalla, mun gode Zainab Babaji.
To na gode.
To daga jihar Filato sai babban birnin tarayyar Najeriya, inda jam'iyya mai mulki a ƙasar ta kammala babban taron da ta yi domin sake zaɓannin shugabannin da za su tafiyar da harkokin jam'iyyar. Daga Abuja ga Nasir Adamu Alhaikaya.
My aspiration for the office of the Deputy National Public Secretary, I told them that.
Dogon babban taron jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ya kammala da manyan kujeru suka samu ta hanyar janyewa, inda sabon shugaban jam'iyyar Adan Soshimole ya samu nasara ba hamayya. Sakataren jam'iyyar mai Malabo ni ya koma kujerarsa. Shugaba Buhari ya yi tafi da murmushi baya ga kiran waɗanda suka yi fushi su yi haƙuri. Aminu Dan Arewa wakili ne a taron.
Kuma mun ji daɗi, inda gada ne za ka ga an ce sama ta ce, to yau an wuce wannan. Shugaban ƙasa ya yi stepping aside, ya ƙyale mu zaɓi waɗanda muka ga za su taimaka ma jam'iyyar nan. Saboda duka yaushe aka kawata.
Amma Aminu ba tun yau ba ake cewa shugaban ƙasar nan shi yake son Adam Soshimole. Ya sa ma mutane suka ce aka ma tsorita ba wanda ma ya nemi ja da shi.
kai ba ka san shi ko ba dan siyasa bane ba kai ba ka san shi kai dan maharaucin labari ne kuwa kamu shi mu talakawa ne manoma ne
sunana Hassan Bawoshe Gombe ai shugaban kasa Barrow sa cikin wanda kowa san cewa shugaban kasa ya ce kore kujera ai zabi su suka daidaita kansu da kansu ba wanda yake tsakanin su
Hassan Bawoshe zai yi wa a ce shugaban kasa ka gane fuskar sa kai kuma kai wata fuska zaka zauna lafiya kuwa
zaka yi na lafiya mana saboda me sa saboda shi ya ci ba ruwan sa
yayin da ba ga wasu daga cikin yan majalisar dattawa na sabuwar PDP a taron ba shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na wakili Yakubu Dogara na wajen taron sanata Kabiru Gaya ya waske wa tambayar da nayi masa kan rashin jituwar majalisa da shugaba Buhari inda maimakon haka ya shiga takarar ayyukan da gwamnatin ta yi
ka dauki hanyoyi a Najeriya ni na yi chama na hanyoyi akwai hanya da shekara 18 a arewa babu su a yanzu a lokacin Buhari ya sa hanyoyin ana yi na dauko maka daga Ilorin zuwa Makwa daga Makwa zuwa Bida ita ce kawai aka dan yi ba gama ba daga Bida zuwa Lambata president yana wani hanyar in ka dauki yanzu hanyar Bayo Mewa har zuwa Jada
sakataren jam'iyyar Mai Malabu ni yayi alwashin adalci
alhamdulillah ina gode Allah madauki sarki wanda cikin ikon sa wannan ya kasance kuma ga ƙara dora mana nauyi wanda insha Allah la yakallu lahu nafsan illa wasa Allah baya dora rai abinda ba zai iya ba kuma goyon baya da muka samu na baya da hadin kai da ayan jam'iyya suka bamu da shugabannin mu insha Allah da shawarwari da suke bayarwa za su ci gaba da bamu Allah ba zai bar mu da dabaran mu ba insha Allah Allah zai mana jagoranci sannan kuma shugabannin mu ba za su bar mu da dabaran mu ba za su ba mu shawarwari da ya dace yadda zamu ci gaba da samun nasarori kamar yadda muka samu a baya
a kalla dai na ga wasu na bawa hamata iska da kuma ba a kawo abinci ko ruwa ana rabawa a taron ba kamar yadda na gani a taron PDP gwamna Rochas ma ya samu turjiya daga jama'arsa inda wasu suka rika yi masa ele har ma ta kai ga kwadawa daya daga mukarraban samari har zuwa hada wannan rahoto ba a tashi daga taron ba Nasiru Adamu Alika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Nasiru Adamu Alika yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Niger inda hukumar rayu al'adu da hadin gwiwar kungiyar marubuta harsunan kasar suka gudanar da bikin bayar da tukuici ga marubutan da suka yi nasara a gasar adabin harsunan gida da aka kaddamar a watan Fabrairun shekara 2017 domin cikakken bayani saurar rahoton Sulaiman Barma
mun kulla zumunta don kowane ya amsa ga wanga zamani mai kira ci gaba
da taken kasar Niger wanne aka rera cikin sigar Hausa ne aka soma bikin karrama marubutan da suka zo da muhimman labarai a albarkacin gasar da kungiyar Asonil ta marubutan harsunan Niger ta shirya da gudunmuwar ma'aikatar Rayi Al'adu domin tunawa da shehin malamin harshen Hausa Professor Muhammadu Ambalijinju a wani yunkurin kwadaitawa matasa alfanun rubuta littattafa harsunan kasa Malam Abdurrauf Sidi na daga cikin masu tsare-tsare
rayuwa ta dan Adam harshe yana da muhimmanci shine ma kan gaba saboda zuri'a ko al'umma ko kabila duk yadda za a yi sai ta yi harshen da za ta magana ta yi bayani sannan ta yi tarbiya ko dan haka shi harshe shina kai tsaye kan cikin abin da yake na cigaban al'umma to dan haka muke son mu namu harsuna su zamanto za a yi aiki da su
Sile Maje Rosheto dake daya daga cikin waɗanda suka sami tukuici a wannan gasa ya bayyana mana dalilansa na shiga cikin harkar rubutu a harsunan kasar Niger.
Muhammadu Hambali shine malami na farko nan Afirka wanda ya fara karantar da Hausa a jami'a cikin Hausa. Ba wai Hausa cikin Faransanci ba a'a, Hausa cikin Hausa ka zo ka ce yau lecture da zamu yi koko chapter da zamu yi bisa kaza ne a tashi malami ya rika gana mashi cikin Faransanci. Shine ya fara ko da yazo ɗan Najeriya da English suke karantar da Hausa. Shine na farko wanda ya rubuta na hawan Hausa tukuna ya zama rayayyen na hawan Hausa cikin Hausa bada Faransanci ko da English ba
littafin da yazo na daya shine wanda wani matashi Hassan Mamandin ne na yankin Zandar ya gabatar wanne labarin sa ya maida hankali akan muhimmancin zaman lafiya
nayi labarin ne bisa matasa wanda ba su da aikin yi sai kwace da sace-sace to a cikin haka ne shi uga na gurbin daya sai nazari cewa bai kamata a rika yin wannan abu ba ni ne kokari ya shayo kan abokan shi na gurbin shi har ya kai ga suka rika zuwa gurub-gurub na matasa suna ba su shawarwari akan yadda ya kamata su yi a nan matsayin su na manyan gobe
kungiyar marubuta ta Asonil ta yaba da gudunmuwar muryar Amurka a ayyukan yada harsunan Afirka dalili kenan wannan tasha ta samu lambar yabo a yayin wannan biki Hajiya Halima Sarmai wata usa ce a wannan kungiya.
Mu muna asalin Afrika ya zamanto ko a makarantu ko maimakon in ka je Faransa kai wani turanci kai Swahili ko kai Hausa ko kai Larabci duk da suna Afrika ne babu bakin ciki. Shi yasa muka ganin ba saboda su ƙara jin ƙarfi.
Gwamnatin Niger wacce ta yaba wa kungiyar da ta shirya wannan gasa ta bayyana shirin ƙara daukar matakai domin ƙarfafa irin wannan aiki a nan gaba. Inji ministan raya al'adu Asmanu Malam Isa.
Na yi imani da Allah cewa da kasashe da dama da suka shiga gaba gare mu ta wajen neman ilimi har na kimiya dan sun yi amfani da halsun su na gida. Kenan abu ne wanda ya kamata mu ba makari.
Wannan biki ya gudana a gaban iyali da dangin marigayi Farfesa Muhammadu Hambali Jinju, cikin su har da Sarkin Jinju wanda ya samu kara daga wasu takwarorin sa na kungiyar sarakunan gargajiyar Niger. Sule Mumun Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sallamu Mumun Barma, jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11:21 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Barkanku da kasancewa da mu a shirin Idan Kwaya ta narke fa, inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su. Sunana Hafsat Maina Muhammad, ku biyo mu. Yau a cikin shirin za ku ji hirar da nayi da Hajiya Halima Idris, mataimakiya ta musamman mai baiwa gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufai shawara kan kere-kere da fasahu. Mun tattauna da ita kan shaye-shaye kamar yadda za ku ji da abinda take cewa.
Abu na farko dai da zan ce shine magana shaye-shaye abu biyu ne kawo shaye-shaye. Na farko akwai zamani. Yanzu matasa suna ganin yadda mutane suke maye, suna kaurace ma matsalolin duniya ko kuma tunanin duniya shine yake dan ba su sha'awa. Sannan mu kuma a Najeriya gaba daya aka samu wasu gurbatattu wanda wannan sai da kayan maye suke samun kuɗi. Na ɗaya kenan. Na biyu akwai rashin kula tun daga iyaye. Abinda ya abin addabe mu kenan yanzu iyayen yanzu yadda aka saba muka tashi ga iyayen mu daga kanin mu suna yi a sa maka ido iyayen ka su bi ka makaranta baka ma san sun je ba za su je su samu malamin ka zai su abin da kake ciki. So yanzu iyaye ba a wannan, yanzu kowa dan shi yake so wance ba ta son wata ta yi mata magana danta. So kawai kowa ya rufe ido duk abin da dan shi zai yi, in dai bai gani ba bai yi ba, in ma ya gani zai kauda ido. To kin ga in dai akwai irin wannan matsaloli to ba wai matsala ce ta gwamnati ba, matsala ta farko ita ce ta kan matsala ta iyaye. Sannan sai a koma kan makaranta daga primary school zuwa secondary school, shi ma nan in ba an gyara ba gwamnatocin jihohi sun tashi tsaye an gyara abin nan din ilimi, system na ilimi, to gaskiya matsala tana nan. Dan wani abu ma a makaranta ake koyon shi gaskiya.
Bincike ya nuna cewa akana kadai ana samun matasa maza da mata suna shan watan maganin tari kusan kwalabi miliyan 3 a rana guda. Me zaki ce game da wannan?
Gwamnatoci yanzu right din su ne ya kamata dole a zo a duba abu biyu. Shin su waye ke saida abin? Su wake kawo shi dai misali? Daga ina ake shigo da shi? A ina ake saidawa?
Gwamnatin ku ta yi wannan tambayar?
A gwamnatin Kaduna ai mu muna da office musamman saboda wannan yan shaye-shaye. Office na commissioner mata da social development ai aikin ta ne. Kuma alhamdulillah na sha zuwa office din inji in gani an kama ta wallahi ba wai mata ba ma kuke ce matasa har yan kanana yara sai kira sai da abuki abin nan, amma ana fighting din shi gaskiya Kaduna muna fighting din shi. To amma kuma akwai abin da ba za ka iya fighting 100% ba saboda me? Misali mu Kaduna muna kiwaye da wasu jihohi, kin ga Niger na ciki, Kano na ciki, bai irin sa Abuja na ciki. Idan har wannan sauran ba su dauki matakai ba to ashe ku abin da za a yi a Kaduna duk da haka dai duk yadda ake son a tilasta abin yayi. Ba wai magana ce kamar misali a ce titi ba da gwamnati za ta ce okay bari a yi titi kawai da mutanen Kaduna za su yi benefiting, a'a shi wannan abu ne da kowane zai iya shigo da shi. Matashin nan yana iya tashi daga Kaduna ma ya tafi Kano ko ya tafi Mina ko ya tafi Abuja ko ya tafi ina ne ya je su wannan abu ne. To abu ne da ya kamata gaba daya a zauna a yi tunanin ta ina za a bullo mishi. Ban san saboda kin san shi maganar mutum ya daina shaye-shaye, mutum sai ya through therapy wannan dole ne dan ba za su iya bari da kansu
wato sai mutun ya je asibiti musamman
amma in kana baka kyamace su ba to akwai abubuwa da yawa za su iya gaya maka ta hanyar nan zaki iya gane ta ina zaki danga abun nan to inda na gane su kansu suna so su yi wani abu suna so su yi to amma kuma kin san shedan abun nan so da yawanci ina gaya musu in na samu irin mutanen nan ko mata zaki kai su fasha shaye har matan aure
eh shine nake so in tambaye ki to ya kuke kallon lamarin matan aure da shaye
shaye ai wata mata auren ba za ka ma san shan sha ba wallahi da yawanci su ma suna da support din maza wata mijinta shi ya san tana sha zai dinga bata kuɗi saboda me saboda kila yana da abubuwan da yake nema shi mata kin gane so ba wai ya damu da ke bane
yana son ta yi shaye shaye ya dauke mata hankali daga tunanin abin da shi yake a waje ko kuma abubuwan da yake yi
eh to
ko me kike
yi eh reason din su gaskiya Allahu a'lam amma yawanci zaki ga wannan irin wa'annan mazajin su kansu ba su kammala kansu ba to amma abin da za a zauna tsakani da Allah
to eh haɗin fa idan
tana shaye shaye yawa yawa ya zata ta kula maka da yaya har ƴaƴanka sai abin arziki kuma ƴaƴanmu ne yanzu masu bala'in wayo duk abin da iyaye fa suke suna kallo yanzu wasu yaran kanana in kika kira su za su yi ga miki ce gidan su ai maman su da baban su ba sa magana ko kuma maman su da baban su kullun fada ko maman su da baban su kaza kaza
kin taba ganawa da mace mai shaye shaye
kwarai kuwa zan iya ga miki wannan ni na santa ma ba ma ganawa bace ita abin da yasa ta daina shaye shaye shine mijinta yayi aure yayi menene yayi menene yayi menene kin gane yayi dan abandono din ta so muka dan mata magana ni ban ma san tana shaye shaye ba sai daga baya sai in ji yawan baccin yayi yawa kullun ka kira da tana bacci kullun ka kira da tana bacci to ita da kanta tazo take gaya ma sai take cewa ai mijin yana zuwa dan weekend miji ne zai zo in ya zo
karshen
sati daga juma'a zuwa lahadi rannan kawai katsan sai zo ran laraba yana zuwa ran laraba ita da bakin ta fa take fadi ta tasha cikin wannan satin ta sha kwalba ya fi 20 da wani abu daidai gaban dakin ta tana da wani table a wurin sai ta aje ina irin madobi da ake console din sai ta aje a wurin yana zuwa ya zo ya kalla sai juya kai tace kwanan shi uku a hudu a garin nan bai daga baki ya ce mata sannu ba balantana ya ce mata ni normal suka ci gaba da magana sun rayuwar su bai damu da abin da take ba saboda ya riga ya sani sai ta yi mishi magana tace wai kai kaza sai ce ai ya riga ya sani to amma ai rayuwar ta ce abin da ta ga dama za ta yi ta yi mana to ta duba ta ga cewa dan ta duniya daya in ta kashe kanta saboda me ta kashe kanta to shine da take ga mana ce to gare da Allah ya taimake ki kika yayi miki haka ma dan da bai miki ba haka ba haka zaki ci gaba da yi ki zo ki lalace ki madanki asara duk duniya duk mutumin da kake son kai magyara ba za ka zo ka nuna mishi wai kai wani Allah ya kyauta ko kai dan iska ko kai dan kaza bane a'a na farko ka fara gane me dalilin mutum ka bi shi a hankali
to madalla bari mu shakata da wakar margayi dan maraye jazz
tokar ashaqaya qaya ko bata da can jama'a ku saurara tokar ashaqaya qaya ko bata da can dubban mutanen gida daji suna zanci qaya ko bata da can tokar ashaqaya
masu sauraro anan zamu da sa'aya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin amma da din waɗanda kuka ji muryoyin su da Julie Gresham da ta bada umarni ne Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya
ubangijin Allah
to madalla a gaida Hafsa yanzu kuma ga wasu kadan daga cikin sakon da kuke turo mana ta hanyar email sakonmu na farko ayi cewa dan Allah ku bani dama ne kira ga sabon shugaban jam'iyyar APC na kasa Adam Oshemale da yake kokarin dinke kowace irin baraka dake tsakanin ƴaƴan jam'iyyar kafin a gudanar da babban zabe na shekarar 2019 mai zuwa domin a gudu tare a tsira tare sako daga Hajiya Mamman Gambo Gusau Zaria sai kuma sakonmu na gaba dake cewa muna fata shugabannin da jam'iyyar APC ta zaba a matakin kasa za su kure malajin kokarin su wajen sun kai jam'iyyar ga tijirman tsira musamman maganin yadda zaben shekara 2019 ke kawo jiki to abin da ya same kenan ga sakon da kuke aika mana amma ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Shugaban kasar Zimbabwe ya tsallake rijiya da baya a wata fashewa da ta auku a wajen gangamin yakin neman zabe Emmerson Mnangagwa ya faɗa jiya a sabar cewa fashewar ta auku ne a gangana sai dai lokaci na bai yi ba fashewar ta auku ne bayan da ɗan dakiku da ya kammala jawabi a filin wasan da ke Bulawayo wanda ya cika makil inda ƴan hamayya suka fi ƙarfi Kasar Saudiya ta soke dokar hana mata tuki irin ta daya tilo da ta rige a kasashen duniya an dage wannan doka ne a yau Lahadi wannan wata gagarumar ci gaba ce ga matan kasar da suke dogara ga dangin su direbobi maza ko shiga tasi ko kuma amfani da waɗansu hanyoyin sufuri duk inda za su je.
To madalla masu raro da wannan maka ƙarshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Niger wato agogon karfe 5 agogon Ghana. Za ku jo sa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdu
da ta gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dodo ne wanda ya bada umarnin wannan shiri da ma injiniyan mu na yau Mr. Santos, ni Sarfili Hashin Gumul ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.